Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Majalisar dokokin kasan nan sun sha alwashin binciko waɗanda suke da hannu cikin tashin hankula da aka samu yayin zabukan gwamnati a jihohin Kogi da kuma Bayelsa ba tare da an bato sunan jam'iyya ba. Majalisar dokokin jihar Zamfara ta soke dokar da ta baiwa tsafin gwamnati da mataimakansu da kuma kakakin majalisa da mataimakansu damar amsan kudaden fansho da suka ta samma naira miliyan 700 a duk shekara tun bayan buƙatar biyan kudaden daga tsohon gwamnatin jihar Abdulaziz Yari. An yi kira ga gwamnati matawallan na jihar Zamfara da ya dawo cikin jam'iyyar APC mai tsintsiya domin ci gaba da share azalumai da ke damawa da jinin talaka a Najeriya, domin aƙidinsa sun fi sajewa da manufofin jagoran APC Muhammadu Buhari. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masararo, assalamu alaikum. Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Majalisar ƙasa ta umarci haɗin gwiwar kwamitocinta da su gudanar da bincike kan zaɓukan gwamnati a jihohin Kogi da kuma Bayelsa, domin binciko dukkanin waɗanda suke da hannu cikin tashe-tashen hankulan da aka samu a zaɓukan da ya haddasa asarar rayukan mutane aƙalla uku, ciki har da wata shugabar matar jam'iyyar PDP da aka ce wasu sun far mata har gida tare da hallaka ta, har ma dai da maganar zargin yin amfani da kuɗaɗe wajen sayen ƙuri'u tare da musgunawa masu zaɓe wanda aka alaƙanta da jam'iyyar APC wanda dai sun musanta wannan zargi. Kakakin majalisar wakilai Abdulrazak Namdaz ya ce za a gudanar da bincike ne ba tare da an bato sunan wata jam'iyyar siyasa ba, kamar da tuni aka bujuro da kudirin cikin zauren majalisa. Ya ce mun yadda an samu matsala, kuma dai mun ga hotuna kuma mutane sun yi korafi da makamantan haka, amma ya ce idan aka ce za a bace sunan wata jam'iyya a cikin bincikenmu to siyasa ce za ta shiga ciki, kuma bai zamo wajibi a yi gaskiya cikin binciken ba, amma idan ka binciki wane ne me ya faru ta wannan dai daban ne ya fi zama kusa da adalci. Akan maganar matsayin hukumar tarayyar Turai da kuma Amurka da suka ce ba su yi na'am da yanayin da aka gudanar da waɗannan zaɓuka ba, Namdaz ya ce ba za su yi la'akari da rahoton da ƙungiyoyin suka fitar ba, saboda maƙasudin yin binciken shine tabbatar da zarge-zargen da aka yi kan zaɓukan. Kodayake dai bai bayyana wa'adin da za su kwashe ba wajen gudanar da wannan bincike, amma dai Namdaz ya ce nan ba da jimawa ba suke sa ran gabatar da binciken domin sanin mataki na gaba da majalisar za ta ɗauka. To amma daga wajen 'yan gwagwarmaya da ke koke da muryar talaka irin su Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad, na ganin mai jiya ta yi ballantana yau magana dai yake yi kan shakkunsa dangane da tsarkin wannan bincike da haɗakan kwamitin majalisar za su gudanar.
Ai ba aljaru bane suka yi zaben nan, duk wanda ya tsaya zabe ya tsaya a ƙarƙashin jam'iyya ne, ko ka tsaya a jam'iyyar APC ko ka tsaya a jam'iyyar PDP ko ka tsaya a wata jam'iyya. Saboda aka a ce ba za a binciki jam'iyoyi ba, sai dai kuma a binciki individuals. Kaga an barja yawa, an barja ki ne ana dukan taiki. To wannan abin da ya faru kenan. Na biyun su kuma kai duk wanda bincike ne majalisa ta taba yi guda ɗaya, ka faɗa mun wanda ya tabbata, wanda ya kawo mana na farko ci gaban siyasa ta mu ko demokradiyyar ko kuma ya haɓaka tattalin arzikin ƙasar guda daya, kaga babu shi. Na ukun su kuma karka manta ana jibu zabe, su suka sahalewa gwamnatin tarayya ta dauki makudan kudi sama da biliyan 10 ta mika wa Kogi state government ana jibu za a zabe.
To amma an bada kudin,
an bada kudin. Saboda haka oversight function na yan majalisu shine one of their primary aiki. Na farko su doka, na biyu su bi dokan nan da suka yi. To oversight function din su yanzu abin da za su fara fada wa yan Najeriya ko kuma su tabbatar mana da wannan bincike shine su tafi Kogi su bincike wannan biliyan 10 din ina take. Ina tabbatar maka Khalid, in aka je ba inda za a ga inda biliyan 10 nan take, in ma an biya, in bincike ake so a yi, a biya ƴan kwangilan nan, a biya ina ƴan kwangilan nan da aka biya, su kuma aje a ga za a ga 10 biliyan din a account din su, babu ita. Kuma sannan karka tuna fa Khalid, bayan an gama zaben nan ko kuma kafin a gama kai, sannan bangaren tsaro ƴan sanda suka ce za su kai mutum 33,000 jami'an tsaro. Amma ka duba abin da IG yake cewa duk abin da aka yi fake police ne suka yi waɗannan abubuwan.
Fake police kamar ya
mutane ne watan suka dinka uniform din police suka haddasa waɗannan rigingimu. Karka manta a ce duk waɗannan police 33,000 33 suka saka ma dan sanda guda daya fake din nan har yanzu ba a kama guda daya ba sannan na biyun su wanda suka kona wannan baiwa Allah bayan an gama tsabe kana gani kowa nada hannun sai sai da shugaban kasa ya ce to aje a bincika sannan wai aka ce an kama wadansu daga
ciki amma yanzu suka dauko suka ce za su yi bincike a gabatar da masu laifi ina laifi wata kila da ba za a yi masa fata alheri ba kila a taimaka musu da shawarwari
to ashe da nake faɗa maka wanda binciken ka taba gani ya tabbata kuma wanda binciken ka taba gani an kama mai laifi kar ka manta akwai dogar zabe wanda S assembly suka yi
majalisar baya
ta 8 shugaban kasa ce bayan zabe zan sakawa wannan dokar hannu bayan dokar duk abinda shugaban kasa yake so da kuma bangaren executive arm shi aka saka a wannan dokar yace duk da haka shi ba zai saka mata hannu ba bayan sai bayan zabe to ya ziga shi an gama zaben wata nawa da zaben kamata a ce yanzu wannan dokar an saka mata hannu
amma ai ka san suna maganar yin wadansu gyare-gyare
to a shine nake faɗa maka duk gyare-gyaren da za su yi ba za su yi gyare-gyaren da kai wancan da baya ba saboda gyare-gyare ne aka kai sai an kai musu ci a'a da kaza ku gyara a ƙara komawa sai da gwamnati tarayya ta ce mana a'a wannan dokar ta yi mana so wani gyara za a ƙare
to yanzu a dunkule me kake so kace binciken nasu ba shi da amfani
wallahi ba shi da amfani bata wa dan Najeriya lokaci za a yi su bata wa kuma dan abin da ya rage mana su diba su ce za su tafi kogi za su tafi Bayelsa kuma abin da zaka gane yau opposition party ce fata hakura ta bika Bayelsa
jam'iyyar adawa
shekara ta 20 tana mulki tace a mun yadda mun baku sannan kai tunani kuma 2023 me zai faru saboda an riga nuna ku ciya baka Khalid kowa ya san da karfin sa zai fito ko da tsiya ya kwaci mulki
honorable amanallahi ahmad muhammad guda cikin masu tsinkaye a siyasar Najeriya Yanzu jihar Zamfara da majalisar dokokin jihar ta soke dokar biyan fansho ga tsafin gwamnoni da mataimakan su. Cikin sanarwar da kakakin majalisar Mustafa Jafaru Kaura ya fitar ya ce da dokar bata tsaya iya nan ba har da tsafin shugabannin majalisa da kuma mataimakan sa na jihar. Tun da farko dai shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Faruk Musa Dosare ne ya gabatar da kudirin inda ya koka kan irin makudan kudaden da tsafin gwamnoni da mataimakan su. Da kuma ma shugaban majalisar da mataimakan su ke lankwamewa da suka ta samma naira miliyan 700 a duk shekara wanda yace tattalin arzikin jihar a yanzu ba zai iya dauka ba wannan mataki dai ya biyo bayan neman biyan kudaden pension da tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari yayi ga gwamna Mutawalle wanda ya koka akan cewa da ya so bi katal aka bashi wadancan kudade tun bayan kammala zangon mulkin sa a cikin watan Mayun bana da yace ba alfarma ake masa ba idan dai an biya shi wadancan kudade domin doka ce da aka kuskure cikin watan Maris 2019 ta bashi wannan gata wato dai watanni biyu gabanin cikar wa'adin mulkin sa a dai jihar ta Zamfara gabanin wannan mataki da majalisar ta dauka sai da gwamnatin Mutawallan ta yi wa yarin martani kan wata bukata da ya aike mata a rubuce na neman hakokin nasa inda ta ce wasiƙar ta zo da mamaki kasatuwar gwamnoni biyu da suka shude gabanin sa ba su bayin wannan korafi ba yanzu dai a iya cewar ta rigaya ta faru ta kare tunda tuni wacce doka ta rigaya ta zama tarihi da wancan mataki na rushe ta da majalisar dokokin jihar ta yi kuma wannan a hangen yan fafutuka babbar al'amari ne da ya kamata sauran jihohin kasar nan su yi koyi da shi domin rage handama da kuma babake re da yan siyasar ke yi ta wannan fuska kamar yadda Comrade Kabiru Sa'idu Dakata ke tabbatar wa duniya
shi abinda gwamnan Zamfara ne yanzu yayi abin ayaba mishi ne domin wannan tsari na ba mu tsofaffin gwamnoni da mataimakan su pension ba abu ne dake kan ka'ida ba tun da farko domin wani tanadi ne suke wa kansu na yanke talauci na farko abin ya saba wa dokar pension domin dokar pension ta yanzu da aka ci gaba da mata kuskurima shine kai da aka dauke ka aiki zaka rinka bada wani kaso lokacin da kake aiki wanda ya dauke ka aiki kamar in ma'aikacin gwamnati ne kai gwamnati za ta rinka bada wani kaso lokacin da ka bar office za a rinka amfani da wannan abin ana baka da kadan kadan su tsofaffin gwamnoni nan da mataimakan su ba a yi musu wannan sannan akwai tanadi da hukumar Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission ta yi na cewar political office holders idan sun gama aikin su za a ba su kaso 300 a dunkule na abin da suke dauka a baya domin kamar wani compensation ne za a baka kamar kudin sallama ne so babu dalilin da zai sa su waɗannan tsofaffin gwamnoni da mataimakan su su rinka kansu irin wannan tanade-tanade da idan aka bari ya ci gaba za a zo gabar da idan adadin su yayi yawa a matakin jiha zai kasance cewa za a rinka biyan su makudan kudade domin biyan waɗannan abubuwa da zai shafi rayuwar talakawa ta hanyar yi musu aiki a asibiti da makarantu da sauransu
to amma kuma ba a jin cewa kusan an yi abin da kyakkyawan manufa la'akari da yadda ake zargin waɗansu gwamnoni da yin babaki akan dukiyar al'umma
a'a ai ba wata kyakkyawan manufa shi fa pension abin da yasa ake yin shi domin lokacin da kake aiki ka tsaya kai aiki tsakani da Allah, kada ka taba dukiyar mutane, ka rinka tunani akwai wani tanadi da aka maka a gaba da zai iya rike rayuwar waɗannan gwamnoni da mataimakan su yayin da suke ofisoshin su duban dukiyar al'umma suke yi. Sannan kuma bayan ka gama a dauki wani tsari wanda ba ma ka bukatar shi, misali ya za a ce za a gina maka gida katafaren gida mai daki 6 in kai gwamna ne tsohon gwamna, ko katafaren gida mai daki 4 mataimakin gwamna ne, da baka da gida.
Wannan magana da kake yi ba duka jihohi ne suke da irin wannan tsarin ba, gwamnoni ne a daidaiku a jihohi suke bujiro da irin wannan san zuciya wata kila dori akan wadda dokar kasa ta yi musu tanadi.
Ai izuwa yanzu kusan duk jihohin nan suna da wannan doka ta yanke talauci. Me yasa kuma suke yi? Saboda sun yi, wasu jihohin sun fara sun ga al'umma sun yi birz da al'amarin ba a damu ba, wanda lokaci zai zo da zai shafi al'umma kai tsaye. Kuma wannan karta da suka yi suka ga jini shi yasa yanzu abun ma yana ƙara ci gaba. Da an fara ne da tsofaffin gwamnoni da tsofaffin mataimakan gwamnoni, yanzu an shigo da tsofaffin kakakin majalisa da mataimakan su. Lokaci zai zo za a ce za a shigo da principal officers, gaba-gaba za a ce a shigo da ƴan majalisu. Shikenan sai ya kasance cewa mutanen nan da suke ɗeba kuɗaɗen mutane yayin da suke kan mulki, kuma idan ma sun bar office za a ci gaba da ɗaukan dukiyar mutane ana ba su. Saboda haka abinda gwamnan Zamfara yayi abu ne mai kyau, kuma muna fata duka gwamnoni da suke a jihohi za su yi wannan abu, domin tsofaffin gwamnonin nan in ka duba kashi-kashi suke ci. Yanzu akwai tsofaffin gwamnoni wanda ministoci ne, suna karɓan salary kuma suna karɓar pension na tsofaffin gwamnoni. Akwai tsofaffin gwamnoni wanda sanatoci ne, suna karɓar pension din su na tsofaffin gwamnoni kuma suna karɓan salary na kasancewarsu sanatoci. Kuma kar ka manta wasun su ma a baya sun yi aiki a wasu guraren kafin su zama gwamnonin, su zama tsofaffin gwamnonin, so suna karɓar pension na wayancan guraren. Saboda haka wannan doka ba za ta yi wa talakan Najeriya komai ba, illa ta rinka ɗauke hankalin mutane da kuma kuɗaɗe da za a wata talaka aiki ana bauta wa waɗannan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu.
Comrade Kabiru Sa'idu Dakata kenan guda cikin ƴan fafutuka da ke koke da muryar talaka a Najeriya. Kamar yadda aka sani, wannan mataki na soke dokar fansho da majalisar dokokin jiha ta Zamfara ta ɗauka suna zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da gwamna Matawallan ya yi kukan cewar yarin na yi wa shirinsa na samar da zaman lafiya a jihar Zagon Ƙasa, ta yadda ake samun tashe-tashen hankula a duk lokacin da ya ziyarci jihar. Yana mai barazanar jagorantar kama shi da hannunsa, matuƙar dai hakan ta sake faruwa a jihar ta Zamfara. Mahankalta na ganin ina gwamna yari da ke cikin wannan zargi ya ga ta maganar kuɗaɗen fansho ƙasa da watanni 6 da barinsa kan kadagar mulki.
Tintin ma ya kamata a ce ya kama shi saboda abubuwan da suka faru lokacin da yake gwamna. Don haka wannan yana nuna maka rashin damuwa da rayukan al'umma da kuma jininsu da dukiyarsu da shugabanninmu suke da shi. Sun fi fifita wato uzurin kansu ko kuma buƙatar kansu akan ta al'umma. Alhalin duk lokacin da suka taso cewa suke al'umma kuma ba al'umma ce a gaban su ba, buƙatar kansu ce kawai, babu wata al'umma a gaban su.
Amma wancan misali haƙoƙi ne wanda ba nashi ne shi kadai ba da sauran gwamnoni da sauran su, kana ga akan wannan sai ya hana shi a biya sa nasa haƙƙi.
Saboda ai shekara 8 yana gwamnan jiha, to yaya za a yi ana maganar rayukan al'umma banda rayukan da suka salwanta a lokacin da kake gwamnan jiha? Shekara 8 yana gwamnan jihar Zamfara amma rayukan al'umma sun salwanta, amma yana maganar kuɗaɗen sa. Gaskiya ina ba da shawara akan cewa wannan tsohon gwamna ya kamata a kama shi. Abubuwan da ya samu lokacin yana gwamna, albashinsa kuma allowance da ake basu irin nasu na gwamnoni, duk wannan ba ishe shi ba. Har sai sannan sai ya zo ya bibi wannan yaushe ma ya sauka daga gwamna, kwana nawa ne, kuma yanzu har kuɗaɗen da ya diba sun riga sun ƙare, yanzu har yake buƙatar a bashi wani pensho da waye da sauransu. Gaskiya ina ba da shawara akan cewa sauran jihohi ma ya kamata su koyi Matawalli, ba iya jihar Zamfara kawai ba. Wannan aƙida ta su tafi dacewa da aƙidar janar Muhammadu Buhari. Ina ba da shawara akan cewa ya dawo ya haɗu da baba a APC.
Mallam Awalu sabuwar gandu kenan guda cikin yankin kishin ƙasa a Najeriya. Yayin da ake ji da ganin gazawar wasu wakilan na jama'a, wasu kuwa dai kaimun su shine ganin yadda za su ciro wata daga kitse daga cikin wuta a kokarin ganin sun more roman demokradiyya wacce ake cewa har yanzu koyo muke. Cikin shirinmu da ya gabata mun fara kawo muku kalaman da wakilin al'umma birnin Kano a majalisar ƙasa, wato Honorable Sha'ban Ibrahim Sharaɗe, ya yi lokacin kaddamar da shirin sa na jin kai ga al'umma a bangarori daban-daban da suka shafi ilimi, kiwon lafiya da dai sauransu. Mataimakin gwamnan Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya yaba wa Honorable Sha'ban Sharaɗe da wannan babban yunkuri da ya ce ya kamata ya zama abun koyi ga 'yan siyasa a wannan lokaci.
An sha yin tararruka iri-iri na bada tallafi da gudunmawa ga al'umma wanda suka tura wakilai irin Sha'ban Sharaɗe. Amma wannan taro na faɗa cewa ya bambanta, saboda wani abu da Sha'ban Sharaɗe a wannan taro shine samar da gurbin karatu har ɗalibai guda 100. Wannan ba ƙaramin al'amari bane, kuma shine babban gina ɗan adam da zaka yi ka bashi ilimi. Kuma mai girma gwamna ya ce mu taya ka murna. Abin da yasa za a taya ka murna shine Allah ya baka dama da zuciya na cika alƙawarin da kai wa al'ummarka. Kuma wannan mun san farawa ne. Kuma kaman yanda shugabanni na suka faɗa, su wanda suka samu wannan tallafi illa su ci gaba da yi wa shaban sharada addu'a. Su da aka yi wa wayannan su ma su yi addu'ar su zama kaman yanda wannan wakili nasu yake. Domin su ma Allah ya ba su damar da za su iya taimakon mutane. Shaban kaman yanda ya girma gwamnan Jigawa ya faɗa, Abagan Duje ya ce in ce maka wannan bai mamaki ba, dan a taron da aka yi kwanakin baya ya ga kai wani abu makamancin wannan wanda shi ya je da kansa. Kaman yanda dan majalisa mai wakiltar gaya ajin gida Albasu ya faɗa, sauran ƴan majalisun mu kuma su ci gaba da yin irin wannan al'amari na tallafawa al'ummarsu. Nan gaba ma in Allah ya yarda Shaban zai tsallaka wasu kadanan hukumomin ya tsatsamo ya zo ya taimaka musu. Ina maka fatan alheri, ina maka fatan Allah ya cimma burin mu.
Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kenan mataimakin gwamnan jihar Kano. Gawunan da shi kansa ke samun jinjina dangane da faɗi tashin ganin rayuwar talakan Kano ta inganta. A cikin kalamai kenan da ke bayyana ta bakin Yakubu Garba Shatima.
Yabawa Deputy Gwamna Honorable Dr. Nasiru Yusuf Gawuna bisa irin abubuwan alherin da yake a jihar Kano, domin duk wanda yake jihar Kano ya san cewa an samu deputy mai nagarta mai inganci, inda ko ina lungu da sako komai nashi ya je. Muna godiya da irin abubuwan alherin da yake.
Komai ya je kamar me?
Komai ya je dangane da ƴan jam'iyya, tun daga kan Nasarawa zuwa wasu local government din, kamar municipal, ko ina Gwale, Ungwaggo, duk abin da ya kamata a je kowa ana taba ƴan jam'iyya daidai gwargwado.
Ana taba ƴan jam'iyya koko ana wa al'ummar jihar Kano aiki?
Gaba ɗaya ana yi da al'ummar da ƴan jam'iyyar duka ana yi musu.
Kamar me?
Kamar irin samar da abubuwan aikin yi da kuma abubuwan more rayuwa, duk ana samu irin su taimakon abubuwa in yazo. Kullun ran Juma'a gidansa a cike yake da al'umma, saboda taimako baya gajiyawa. Sannan kuma ina san inda da yabawa Dr. Dallami Hayyu bisa irin ayyukan alherin da yake. Tunda yazo hukumar ilimi ta jihar Kano bai ɗaya, komai ya tafi daidai. Insha Allah muna yi masa addu'a da fatan alheri, Allah isa ya ci gaba da al'amuransa.
Honorable Yakubu Garba Shatima Gawuna kenan a nan Kano. Wannan ta baiwa shugaban jam'iyyar APC Media Forum Habibu Indabawa damar dorawa da kiran masu hamayya da gwamnatin Kano da sayar da makamansu na siyasa domin shiga tsarin tafiyar Ganna Abdullahi Umar Ganduje, tunda dai ta rigaya ta tabbata a yau shine jirgin fitan Kanawa.
Kira ga ƴan adawa da ƴan hamayya na jihar Kano da siyar da dukkanin makamansu na yaƙi irin na siyasa da wannan gwamnatin tawa mai albarka ta Kadimul Islam ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ya kishin al'ummar jihar Kano ne a gabansu. Kamar yanda a baya suke cewa mai girma gwamna, saukaye daga kan layin manufofi na alkhairi a inda suke cewa a jihar Kano shi suke a dare shi. To yau idan ka duba a jihar Kano, mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tabbatar da ilimi furi a jihar Kano dole, kuma sannan ya dauko abin da ba a taba yi ba, ya hada da makarantun mu na addini, wato makarantar Allo, wanda su ma ba sun gama karatun addini zuwa 12 rana, sannan su juya karatun boko.
Wannan yana nufin a baya da ya sauka daga layin kenan?
Ha, ai kamar yanda suke faɗa ita munufa kowa da tasa, amma kamar yanda suke faɗa indai wannan abubuwan ne, to sai ku ajiye makaman adawa ku indai dan Allah ku, domin yana yi wa jihar Kano abin da take bukata, wanda ba a taba gwamnan da a hawansa na farko ya abin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba. Ka dauko titina wanda ya buɗe da sababbi da yi irin na CBN Quarters, ka dauko titunan da yi rana kifafin kure da ya zagaya ba taba irinsa ba, ka dauko gadoji da ya guda hudu a jihar Kano wanda ba taba irinsa a Afirka ma gaba daya.
Amma suka ce ba wannan shine bukatar al'ummar jihar Kano
ne? To bukatar al'ummar jihar Kano, ai bukatar al'ummar jihar Kano a tattale su, a mutunta su, a darajanta sarakunan su, a darajanta malaman su, a darajanta masu kudin su, kuma a mutunta talakawa wanda suka kada kuriya. Yau idan ka dauko a jihar Kano, a ci da dalibai, a ba su uniform, a ba su littafai, ga free education. Sannan uwa uba mai girma Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar, idan ka ji magana ta commissioner higher education, ya tabbatar za a ringa tura yaran mu kasashen waje, domin abin da aka yi jiya, abin da za a yi yau, sai ya nan kana jiya. Wannan shine buri ta Dr. Abdullahi Umar.
Wata kila irin kallon da kuke kenan, su kuma suna ganin kamar wata manufa ce aka zo da ita a bada kyauta da hannun dama a karbe da hannun hagu.
To ta yaya Alhaji, ina ga yawa sun rude, sun rikirkice, sun rasa ina cewa gabas. To gabas ita ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
Habibu Indabawa mai yangu-yangu kenan shugaban APC Media Forum. Ita kuwa Salama Muhammad Aliyu ya ba wa shugaban karamar hukumar Nasarawa ta yi Honorable Lamin Sani daga nada tallafin naira 10,010 da ta ce ya bayo mata wajen ganin dai sun tsaya da kafafunsu a wannan lokaci na matsi da talakan Najeriya ya tsinci kai a ciki.
A madadina da daukacin matan kananun ma'aikata na Katiriyar Nasarawa, ina miƙa godiyata ga Honorable Lamin Sani Kawaji bisa gwangwaje mu da yi a da wannan tallafi na naira 10,000. Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Nan ba a taɓa yin wani shugaban ƙaramar hukuma ba da ya taɓa yin tunanin ya sallafa wa matan kananun ma'aikata na ƙaramar hukumar Nasarawa sai Honorable Lamin Sani Kawaji. Don haka muke godiya ga Allah, muke kuma miƙa godiya gare shi da wannan tallafi na naira 10,000 kuma da yemana domin mu dogara da kanmu mu yi sana'a. Ubangiji Allah ya ƙara arzurta shi, ya ƙara tallafa masa wajen jajircewa na yin waɗannan ayyuka.
Wani kira zaki ga daukacin mata da ku samu wannan tallafi?
Ina kira ga ƴan uwana mata da muka samu wannan tallafi da mu kokari mu aiki da shi mu samu mu tallafa akan mu har ma mazajen mu har ma waɗansu na waje su ci arzikin wannan tallafi da muka samu.
To shi kuma a matsayin sa kuke ta wannan godiya, wani kokari yayi wajen sauke haƙƙin da yake kansa?
A ga harkar ilimi, ga harkar makarantu, ga harkar asibiti, aikin ido da yayi tun daga hawansa na farko yake kokarin ba wa matasa sana'o'i domin su tallafa wa kansu da dogaro da kansu. Dan haka mu ba abin da zamu iya cewa ga Honorable Lamin Sani Kawaji sai dai mu ƙara miƙa godiya ga Ubangiji Subhanahu Wata'ala da Allah ya zabo mana shi a cikin dubban mutane, ya dora mana shi akan wannan kujera. Ubangiji Allah ya taimake shi ya ƙara tallafa masa a cikin wannan lamarin. Muna miƙa godiya ga Allah bisa nasara da Allah ya ba wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR Kadim al-Islam a kotu. Allah ya ƙara ɗaukaka shi. Wannan ta nuna cewa jam'iyyar APC ita ce da nasara a koda yaushe. Don haka nake kira da gwamna irin su Honorable Lamin Sani Kawaji da ya riƙe su hannu bibbi, su ne suke tallafa masa wajen tallafa wa al'ummar su baki ɗaya.
Salama Muhammad Aliyu daga yankin ƙaramar hukumar Nasarawa. Idan ne har ba a manta ba, cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku waɗansu kalamai da matashi Bashir Sanata ya yi, wanda yake mamakin yadda mabiya jam'iyyar APC suka rufe idanunsu wajen ƙin fahimtar ɗauri irin na igiyar zato da jagorori ke musu, duk wanda cewar su jagororin sun amfana amma sun gaza amfanar da su. Yana mai mamakin yadda iska ke ci gaba da wahal da mai kayan kara.
In ka ɗauke irin su Sale Kala Kawo, irin su Aminu Balak, su ne suke hawa babur. Su ɗin ma kuma wani doro suke, suna ƙombo gani suke, su shafaffu ne da mai babiye su, saboda a tsarin ma wai su ne fa waɗanda suke manya-manyan, waɗanda su ne fulogai masu jan wuta. In sun hau babur irin Sale Kala Kawo, za ga wani doro suke gani suke, sun kura daɗin gwamnati kenan.
Kalamai ne dai da su Sale Kalan ke jin cewa dai sanatan bai wa kansa adalci ba, don haka ma ya zo da martani.
To ina mamakin yanda nake jin ƴan kwankwasiya suna magana cewa wanda yake jam'iyyar APC wai shi yake da kwankariya. Al'ummar jihar Kano su ya kamata su ba shi amsar wannan maganganun da suke yi, domin mu muka sai da shugaban ƙasa, muka sai da sanatocinmu guda uku da ƴan majalisunmu guda 20, muka zo muka sai da ƴan majalisunmu na jihohi guda 20 da wani abu. Kujerin da muka rasa ƴan kaɗan ne. Wannan ko wanda suka yi wannan tallar suka sayar, ai ya wuce a ce mutane sun karɓi abin da suke sayarwa a matsayin da kwankariya, domin tallar da muke yi mun sayar mun ci riba. Za ka samu
la'adar da aka ba ku ta ishe ku?
Ana kan bayarwa yanzu aka fara gwamnatin.
Eh, amma daga kamulu dai wai.
To abinda nake so in ga ya masalisa kai da ganin mu yanda muke mu'amala da mutane, kuma yanda muke tafiyar da lamarin mu, kai ka san cewa a tsakanin mu in ka tantance zaka gane waɗanda suke wahala tsakanin mu da ƴan kwankwaso.
Don haka aka ce waɗanda suka kure wa jin dadin gwamnatin su ne ake gani akan babura.
To shi wannan hawa babur ai ra'ayi ne. Wani yana nan yana da kuɗin da zai sayi mota, bai sayi mota ba. Wani yana da kuɗin da zai yi gida, yake zauna a gida.
Daga ina aka samu kuɗin?
A'a, yo ko daga business ake yi mana, ana kasuwanci.
To baya cikin wacce la'ada kenan ta tallan da kuka yi na gwamnati?
La'ada samuwa take yi daga lokacin da Allah ya kaddara za ta samu. Kamar yadda a gwamnatin zaka ga wani yayi wahala ya cancanta bashi mukami ba, bashi mukami ba,
ta tabbata kenan wasu suna wahala ba sa samu.
A'a, to kuma wannan ai Allah kadai shi yake iya wadata kowa, ba dan adam ba. Gwamnati bata isa ta yi wa kowa komai ba, amma mu muna da iyayen gidan da zamu iya daga su mu nuna. Yanzu kamar dan majalisar jiha na Warawa wanda yake rike da kujerar majority leader da nake magana akan sa, wanda duk ya rike shi a matsayin uban gida, ina so in tabbatar maka idan ka dauki ƴan kwankwasiya sai ka zazzage su, ka fatanin su, baka samu mutum mai nauyin labaran a siyasa ba.
A cikin kunshin gwamnatin ire-iren sanawa ne
suna nan ba adadi. Ai magana ake yi ta idan an baka kawai ka gode, an baka to Allah mun gode masa,
ana bayarwa.
Wannan kuma shi ma wanda yake maganar ko kuma su ƴan kwankwasiya da suke magana sun san ana bayarwa, domin mafi yawan su suna zagayawa su karba.
Har da shi mai yin kalubalen,
in na so in gaya maka cewa ka zagaya ofisoshin gwamnati,
wai shi wanda ya kalubalance ku har da shi amma su karbar,
to shi zai zo ya tabbatar da cewa baya karba.
Matashi Sale Kala Kawo guda cikin shugaban APC a nan Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Duka da wannan shirin na kowane gauta ya kammala a madadin Nasiru Salisu Zango da dukkanin abokan aiki, Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Khalid Muhammad Shatima da na gabatar, nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.